To sashen Hausa na murya Amurka ne ke tarbon ku a shirin sanar biyu na hantsi a kan mitoci 17:25 a jamhuriyar Nijar a tashar mu ta BOA Africa kan mita 102.5 sannan da gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a noma da lodaniya kwani kuma ana iya samu a dunar gizo ta internet a voahausa.com da sashen Hausa.com. To jama'a sannun ku da hutawa barkamu da sadomu da ku ta biyu a wannan safiya ta Laraba Aliyu Mustapha Sakutan da Hadi Jummai Ali muke tarbon ku a shirin. Yau saboda wasu dalilai ba za mu iya kawo muku maimaitawa shirin ciki da gaskiya ba, a maimakon haka za mu yi amfani da wannan lokacin wajen kawo muku rahotanni da dama ciki har da kokarin da ake na tada ko matar wasu daga cikin wuraren da 'yan Boko Haram suka bata a jihar Borno.
An bani kwano, siminti, kusa da kuma zartan yankan katako da guduma da katako.
In Allah ya yarda da ikon Ubangiji, Allah za mu gina mu kuma dawo mu zo mu zauna.
Sannan muna da rahoto kan kwaskwarima da gwamnatin Najeriya take son ta yi wa sunayen mutanen da take son ta nada jakadu, zan kuma duba halin da ake ciki a Niger Delta.
Dama kashin alawa kasa wa'annan mutane dukkan tattaunawa da zaka yi da su ba tattaunawa bane na zahiri.
Ko bayan wannan akwai rahoton da zai dubi matsalolin matafiya jiragen sama.
Idan kai booking din jirgin safe baka samu ba, sai na yamma zaka hau sai ka biya wajen 1,800 zuwa 1,700, sannan a canza maka zuwa jirgin yamma.
To sai a jira duka wannan rahotanni bayan mun gama baku labaran duniya.
Assalamu alaikum sauraro, ga kuma labaran. Jiya Talata da daddare, shugaba Barack Obama na Amurka ya gabatar da jawabin ban kwana ga Amerika mai tsuma jiki a yayin da yake shirye-shiryen sauka daga kan ragamar mulki. A yayin da yake gabatar da jawabi a garinsu Chicago a gaban dubban mutane waɗanda suka yi ta kururu ta cewa suna son ya ƙara yin mulkin na wasu ƙarin shekaru huɗu, shugaba Obama ya ce, ina son ya yi godiya ga zantawar da ya yi da mutane. Zantawa da ya ce sun ƙara masa ƙarfin gwiwar jan ragamar mulki. Shugaba Obama ya kuma bayyana irin abubuwan da gwamnatinsa ta yi cikin shekaru takwas da suka shige, ciki har da farfaɗo da tattalin arzikin Amurka da kashe Osama bin Laden da kuma ganin cewa Iran ta dakatar da shirin nukiliyarta. Bayan da a madadin matarsa Michelle ya godiya wa waɗanda cikin makonni biyu da suka shige suka yi ta aika masu da sakonnin fatar alheri na bayan ya sauka daga kan ragamar mulki, shugaban ya kammala jawabinsa da kalmomi guda uku da ya amfani da su a lokacin da ya fara yakin neman zaben shugaban kasa a shekara ta 2008. Yes, we can, ma'ana za mu iya.
Jiya Talata aka gabatar da dokar da ta samu goyon bayan dukkan jam'iyyun siyasa Amurka a gaban Majalisar Dattawa, wacce za ta buƙaci a ƙara azawar Rasha takunkumi bisa zargin cewa ta yi shishige a zaben shugaban ƙasar da aka yi a watan Nuwamba. Senator Ben Cardin ɗan jam'iyyar Democrat wanda ya gabatar da dokar ya ce a lokacin da aka kai hari a Pearl Harbor da kuma lokacin da aka kawo hare-haren ta'addanci a watan Satumbar shekarar 2001 sun dauki matakin tunkarar wanda suka kawo harin da kuma daukan matakan hana aukuwar kawo su hare-hare akan Amurka din. A saboda haka ya ce akwai bukatar su dauki matakin bayyana wa ɓalo-ɓalo kuwa cewa duk wanda ya yi irin shishigin da Rasha ta yi ba za a kyale ba. An da ya gabatar da wannan mataki ne kwanaki huɗu bayan da hukumar leƙen asirin Amurka ta gabatar da rahoto da ke zargin Rasha da laifin yanka tsananta a zaben shugaban ƙasar da aka yi.
Waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sabon babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres, wanda ya ce rigakafin aukuwar rikice-rikice zai baiwa fifiko, jiya Talata ya gabatar da bayanin abin da yake begen ganin Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi daga mai da martani ko kuma kai ɗuki bayan aukuwar rikici zuwa ga rigakafin aukuwarsu. Antonio Guterres ya ce mai da martani bayan rikici ya auku ya kane ne aikin Majalisar Ɗinkin Duniya shekara da shekaru. Ya ce lokaci ya yi da ya kamata majalisar ta ɗauki matakan rigakafin ɓarkewar rikici domin tabbatar da an samu zaman lafiya. Mr. Guterres ya ce tilas rigakafi ya zama abin da za a riƙa yi a kowane lokaci. Muhimmin mataki ne na rage wahalan da jama'a suke sha domin cimma burinsu ta rayuwa. Haka kuma sabon sakataren na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi kira ga kasashen duniya da su mai da hankali wajen amfani da dabarun diplomasiya domin samun zaman lafiya da kuma kwanciyar hankali.
To a ƙarshe jama'an ƙasar Afghanistan sun ce wani ko wasu daga wayan hare-haren kunar bakin wake da aka kai a Kabul babban birnin ƙasar jiya Talata sun kashe fiye da mutane 30 sun raunana kimanin wasu mutane 80. Shirin gani da ido sun ce ‘yan tawayen sun auna jerin motocin jami'an gwamnati ne a lokacin da suke barin ofisoshin majalisar dokokin wannan ƙasar. An kuma bayyana cewa manyan jami'an tsaro da farar hula da kuma wakilan majalisar dokokin ƙasar da suna cikin wanda suka jikkata. Rahotannin sun ce ɗan harin ƙunar baƙin wake ya tarwatsa kansa kusa da ofisoshin majalisar a yankin Darul Aman na birnin jim kaɗan kafin wani mai harin ƙunar baƙin waken ya tada bamaman da suke dankare a cikin wata mota. To mun ba ku labaran duniya ne daga sashen Hausar murya Amurka a birnin Washington DC. To madallam, to rahotonmu na farko daga jihar Borno ya fito dangane da kokarin da ake na tada komatar garuruwa da ƙauyukan da Boko Haram suka bata da kuma irin taimakon da ake samu daga kasashe ko cibiyoyin kasashen ketare.
Gwamnan jihar Borno Honar Bakashi Tima ya yabawa hukumar lura da 'yan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya da ake kira UNHCR a takaice kan tallafin kayayyakin gini da suka baya wasu da rikicin Boko Haram ɗin yana ba su da mahallansu don sake gina matsugunin nasu. Gwamnan ya yi dai wannan yabon ne lokacin da hukumar lura da 'yan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya suka kaddamar da bada wani kayayyakin tallafin ga wasu mutane a garin Kwandiga da suka koma garuruwan nasu sakamakon zaman lafiya da aka so mu samu a wannan yanki.
Rendering a helping hand to 2000 people who are helpless people, it's not a little effort.
Yace taimakon irin waɗannan mutane da ba su da ƙarfi har 2000 wannan ba ƙaramin taimako bane, kuma mun ji dadin irin wannan taimakon ƙwarai da gaske.
I want to most sincerely thank the UNHCR as well as the Ministry for RRR for the transparency and commitment they have shown.
Yace wannan 30,000 da aka baiwa waɗannan mutane 300 a wannan gari na Kwandiga kadai da kuma kayayyakin ginin da aka samar musu ba ƙaramin taimako bane a wajen mutanen mu. Mr. Cesar Suluma dai shine shugaban hukumar lura da 'yan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNHCR a takaice da kuma suka mika waɗannan kayayyakin gini ga waɗannan mutane.
It's just a small contribution to the your efforts that you have started to rebuild Borno State.
Yace wannan gudunmawa kankani ne kuma mun bada shi ne don tantance maka gwamnatin game da irin wannan yunkuri da ya soma na sake gina jihar Borno. Alhaji Baba Gana Zulum dai shine commissioner ma'aikatar sake gine-gine da kuma tsugunar da waɗanda rikicin Boko Haram din ya daidaita a jihar Borno.
500 beneficiaries are 100 in Mafa.
Yace akwai mutane 500 da suka amfana da wannan tallafi daga karamar hukumar Goza da 300 daga Kwandiga, 300 daga Mafa, 500 daga Dikwa, da wani 500 din daga Dambuwa, da kuma mutane 100 da suka fito daga karamar hukumar Bama, wanda dukkanin su kuma UNHCR din suka tallafawa da irin waɗannan kayayyakin gine-gine. Yace idan za a iya tunawa, mun so mu aikin gina a garin Kwandiga ne tun shekarar da ta gabata, kuma yanzu haka mun gina gidaje fiye da 500 a Kwandigan, mun sake gina dukkanin ma'aikatan gwamnati. To ko me waɗanda suka amfana da wannan tallafi ke cewa ne?
Isa mai kaluwa ko? Aka da me aka baka waɗannan kayayyaki?
An bani kwano, siminti, kusa da kuma zarton yankan katako da guduma da katako.
Kamar akwai abin ka da ka rasa ne gida haka nan aka baka wannan taimakon
kayan kwarai kuwa mun rasa.
Yaushe?
Kamar shekara 3 da ya wuce zamu ce kenan ko?
Saboda wannan rikicin
na Boko Haram, kuma gashi Allah ya kaddare cewar Allah ya kawo mana sauki alhamdulillah, mun dawo gashi har mai girma gwamnati yazo yana ba mu kyauta da hannun shi.
Na ga hada wasu ƴan kudi ya kawo kaman nawa
ne kuwa? Kaman naira 30,000.
Lami Hamis, dadi muke ji da farin ciki.
To ziya za ku ci gaba da gina gidan naku kuma ku zo na ciki
in Allah ya yarda da ikon Ubangiji. Allah za mu gina mu kuma dawo mu zo mu zauna kuma mu sake wata sabuwar rayuwa da Allah hukunce mu mu yi ta. Allah ya ƙara tsare mu.
Wasu mutane da suka amfana da kayayyakin gini kenan da hukumar lura da 'yan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya da ake kira UNHCR a takaice suka tallafa da irin waɗannan kayayyakin gine-gine don sake ba su damar sake gina muhallinsu. Haruna Daudabiu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To ya ake ciki ne game da yarjejeniyar da ake kokarin a kulla tsakanin gwamnatin tarayyar Najeriya da kuma 'yan yakin sunkuru na yankin Niger Delta ne?
Tattaunawa dai ta gagara tsakanin gwamnatin tarayyar Najeriya da dattawan yankin Niger Delta, domin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce ba a samu wakilai dattawa ba da za su tattauna da gwamnatin kasar. Sannan su kuma dattawan yankin na Niger Delta suna cewa hakurinsu ya kusa karewa. Su kuma 'yan bindigar yankin sun ce yanzu sun sake shiryawa tsaf domin sake juwa da kai hare-hare akan kamfanonin ayyukan haƙar ɗanyen mai a yankin na Niger Delta mai arzikin mai. To sai dai kuma bayanai daga fadar shugaban ƙasar Najeriya a tabbakin mai magana da yawun shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, Malam Garba Shehu, ya ce tattaunawa da dattawan yankin na Niger Delta tana nan.
Wannan magana ba wai fasawa ake ba, ana nan ana kanta. Watakila su waɗanda suka fara wannan magana na kosawar su suke su sai sun zo sun zauna da shugaban Muhammadu Buhari ido kuru-kuru suna kallon juna. Amma ba dan haka ba, waɗannan manya-manyan jami'an tsaro na ƙasa, shugabannin kamfanoni, musamman shi ta ƙaramin minista na ma'aikatar man fetur, saboda haka a ce wai a'a ana ba a tattauna wannan ba haka.
Yawa to yana bai misali kamar an nunar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yana jira kamar ba samu wakilan da za su iya tattaunawa ba domin a kai ga samun zaman lafiya.
Wannan zance ba haka yake ba, wannan magana dauka akai aka saka ta a bakin abokin aiki na cewa ta shira jaridar Vanguard ce ta buga kuma ya nemi cewa su janye wannan magana don ba shi abin da ya faɗa ba.
To yana bai misali su dattawan da ke zama a kan batun tattaunawa da gwamnatin tarayyar Najeriya a takaice sun nuna kamar sun gaji da gahara ta ba su ga kabo ba, ko me ba da shugaban kasa ta ce akan wannan bayanin da
suna iya danta ce kowa ya san yadda su kansu shugabannin da suka zo aka tattauna da su da shugaban kasa da suka koma gida matasa da suke karkashin su ne suka ce su kuma abu ne mai wuya ba sauki ne da shi ba. Saboda haka gwamnatin shugaban Muhammadu Buhari tana iya yin kokarin karfin mun Allah ya damu za mu ji kunya ba za a samu.
To ko yaya rundunar tsaron Najeriya ke kallon wannan dambarwa wajen kokarin kare kadalorin kasa musamman ma harkokin ayyukan haƙar ɗanyen mai da iskan gas? Janar Rabi Abubakar shine mai magana da yawun hedikwatar rundunar tsaro ta ƙasa.
Tunawa da su wannan masu da ɗayan baya da sauran dukkan wasu ƙungiyoyi wani abu ne mun suka ainihin ratai shugabanninmu ƴan siyasa, sojoji kuma da sauran jami'an tsaro. Muna tabbatar cewa ne akwai kwanciyar hankali, zaman lafiya, sha'anin mai duka wani dole ne mu kare haƙƙin shi, kuma dole mu kare haƙƙin dukiyoyin su dole ne kin kuma amfani da gajera baki ɗaya.
Wani mai sharhi kan al'amuran yau da kullum, Kwamado Ahmad Baba Tijjani Gamawa mai ritaya, ya yi tsokaci a kai.
Dama ƙarshen alawa ƙasa, waɗannan mutane duk kan tattaunawan da za ka yi da su ba tattaunawa ba ne na zahiri, kuma gwamnatin tarayya ta yi hattara a cikin waɗannan abubuwa. In dai a zauna a sulhun tebur bai yiwu ba, to fa waɗannan mutane dole a nuna musu akwai gwamnati. Tunda yau za ka zauna da wannan dattijo in kuka yi magana, gobe wani ya zo ya ce bai yarda da abin da aka yi ba, wasu ƙungiya su fito su ce ba su yarda ba, so abin ma ya zama wasan yara.
Su ma 'yan yankin Niger Delta ga abin da suke cewa.
Elders are not going there to go and talk about the Niger Delta. They are going there to talk about.
Wannan da ke da suna Tami tana cewa ne tattaunawar da ake yi tsakanin gwamnatin tarayyar Najeriya da kuma dattawan yankin na Niger Delta, dattawan gabaki ɗayan su ba sa magana kan matasa, sabanin haka suna magana ne akan nasu matsayi da kuma bukatunsu. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
To bari mu koma Abuja, da gwamnatin Najeriya ta ce za ta yi kwaskwari ma wa sunayen mutanen da take so a naɗa jakadun ƙasashen ƙetare bayan da majalisar tarayya ta ki yarda da na farko da aka tura mata.
Kakakin shugaban Garba Shehu ya ce shugaban Buhari na nazartar sunayen, kuma wasu daga cikin matsalolin da aka samu akwai na rashin amincewa da karɓar muƙamin da polin talen ta yi a bisa dalilin kula da mijinta da ba shi da lafiya.
A dama dole a yi ƙorafe-ƙorafe tunda yau an sa ido akwai bukata ta gwamnonin jihohi, akwai bukatar neman yan siyasa da masu mulki da waɗanda suka san abin a baya ko aka yi da su a baya da suke ganin sun isa su sa a yi yanzu. Yau inda aka ce mutum 42 za a fitar, ai ba kowa zai same da ransa yake so ba, saboda haka ko da an kai sababbin sunayen ma za a sake samun sa'insa, sai dai a duba ƙasar a yi mata a kyautata don a ci gaba da wayan aikace-aikace. Abinda na fahimta shine za a sake mai da wannan sunaye da aka daidaita domin a samu a wanke su don su koma su tafi su je su wakilci Najeriya a ƙasashen nan.
sauran abubuwan da sashen zartarwa zai kammala nazari don turawa majalisar akwai batun shugabancin hukumar yaƙi da cin hanci EFCC inda muƙaddashin shugaban hukumar Ibrahim Magu bai samu tsallakewa ba sabili da rahoton tsaro da ya aza masa wata illa daga hukumar ƴan sandan farin kaya ta DSS majalisar dattawan da ta bakin shugaban kwamitin hulɗa da manema labarai sanata Ali Sabbi Abdullahi ta ce tana aiki ne bisa doka da oda kuma duk batun tantance sunan wanda aka aiko kan zama abin da majalisar kan yi nazari mafi zurfi kafin kada ƙuri'ar amincewa. Sanata Sabbi ya ce ba sa ɗaukar mataki a gurguje
yawancin abubuwan da akan ɗauki lokaci kafin mu ma a kawo muna saboda suna nasu aiki suna tantancewa haƙƙin su ne kana son ka zabi mutum dole sai ka tantance ka bi kai ma kai naka tantancewa to mu sai a kawo rana ɗaya safar sai a ce kawai an kawo daga shiga sai fita muna da haƙƙin jama'a fa jama'a kuma dole ne mu tantance wannan abubuwan shine magana.
Fadar gwamnatin Najeriya dai ta ce bata dauka cewa majalisa da gangan ko da wani koyayyen dalili ne yasa take tantance Magu ba ga abin da Garba Shehu ya ƙara cewa
amma na fahimtar majalisa ba kin Magu tayi ba akwai abubuwa da suka gani suka dawo da gwamnatin tarayya wannan aikawa da sunan sa da ana neman ƙarin bayani shin akwai cancanta ko rashin cancanta kuma na tabbatar miki cewa shugaban kasa ya saka babban lauyan gwamnati wato Attorney General ya je duba wannan magana ya kawo masa shawara ai yanzu da nake miki wannan magana babban lauyan gwamnati bai kammala aikin da aka bashi ba don ba akan Magu ne kawai ba akwai wasu daya biyu na manyan jami'ai wanda aka bashi ya kammala ya kawo sa'aji masar shugaban kasa kan wannan
tuni dai masu sharhi ke ganin sai ta sanita Alim Duma daga mukamin sa na shugaban masu rinjaye na da nasaba da mara baya da tantance Ibrahim Magu haka nan kuma da kasa ganin laifin zargin da aka yi wa sakataren gwamnatin tarayya Babacin David Lawal kan tallafin arewa maso gabas Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Najeriya
to a gaishe ki Madina to bari mu kakkare rahoton namu a birnin Lagos game da maganar kalubala da ke fuskanta matafiya a jiragen sama da kuma su masu kamfanin jiragen sama
masu kamfanonin jiragen sama a Najeriya sun danganta matsalar da ake fuskanta da karancin man jiragen sama da kuma yanayi da ake fuskanta na sanyi a kasashen Turai ko a kwanan nan wasu fasinjojin kamfanin jiragen sama Arik sun lakatawa daya daga cikin ma'aikatan kamfanin na kashin tsaya a sabili da jinkirin da suka fuskanta na daukan su zuwa birnin London. Alhaji Dodon Sudo wani fasinja ne na daya daga cikin waɗannan kamfanonin jiragen sama wanda shi ma ya fuskanci irin wannan matsalan.
Abin babban bakin ciki ko a Turai ba a wannan rashin hankalin. Idan kai booking din jirgin safe baka samu ba sai na yamma zaka hau sai ka biya wajen 1800 zuwa 1700 sannan a canza maka zuwa jirgin yamma jirgin cikin gida ba na waje ba wannan babban kalubale ne
to sai dai kuma a cewar Captain Ado Sanusi matabikin shugaban kamfanin Arik Air a Nigeria ya ce bai kamata fasinjoji su dinga ganin laifin su ba
muna kuma kan ba su hakuri muna ciya da Allah su yi mana hakuri su yi mana afuwa wannan abu da ya faru ya fi karfin mu ne shi yasa abin ya faru ba mu yi shi haka nan ba kuma insha Allah za mu maida komai ya zama ya koma daidai in Allah ya da cikin kwana biyu kwana uku mun dawo da duk sirga-sirgan jirgin saman namu na zuwa London America da sauransu
ko a jiya nan ma dai sai da wasu fasinjojin kamfanin jiragen saman Turkiya aka fitar da su a hotel din da ake aje da su bayan kwanaki biyu sakamakon matsalar da suka fuskanta na daukan su zuwa kasar Turkiya matsalar kuma da kamfanin na Turkiya ta danganta da tsananin sanyi da ake fuskanta a kasashen yammacin Turai matsalar da ke hana jiragen sauka da tashi a Turan. A jiya ne dai shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya sallami wasu shugabannin hukumomin ma'aikatar sufurin jiragen saman Najeriya guda hudu tare da mai gurbin su da wasu ba tare da wani bata lokaci ba. Hukumomin da lamarin ya shafa dai sun hada da hukumar NAMA da ke kula da sararin samaniyar Najeriya da kuma hukumar NIMET da ke kula da yanayi na kasa kuma hukumar da ke kula da zirga-zirgan sufurin jiragen jiragen sama a Najeriya. Daukan wannan mataki dai ana ganin yana daya daga cikin matakan da gwamnatin Najeriya ke dauka na inganta sufurin jiragen sama a Najeriya. Babangida Jibril, Murya Amurka daga Lagos.
To a gaida Babangida Jibril daga birnin Eko. To muna da sharhin jaridun kasar Kamaru da ra'ayoyinku amma sai bayan wannan.
Zauna lafiya al'umma ta kasa ta gujiya zama lau lafiya shine cigaban Najeriya. Kallau yau lafiya lalle bautar Allah muke Allah kuwa shine don daya lalle bar bambanci na kabila ko addini
mu zauna lafiya al'umma ta kasa ta kungiya zama lawan lafiya shine cigaban Najeriya
kuma dalla tukuna jin shirye-shiryen sashen Hausa na Murya Amurka ne daga birnin Washington DC yanzu lokaci ne da zamu kawo muku sharhin jaridun kasar Kamaru.
Zamu fara sharhin jaridan namu ne da jaridan Le Corbeau inda ta rubuto mana cewar hulɗa a tsakanin kasar Kamaru da tsohuwar uwargijiyarta kasar Jamus yana ci gaba da haɓaka. Jakadan kasar Jamus mazauni a kasar ta Kamaru shine ya faɗi haka a yayin da ya ziyarci bataliyan dakarun tsaro na ruwa a birnin cinikayyar kasar Duwala. Za ku mu leƙa jaridan Le Detant inda ta labarta mana cewar hukumar Conak masu kwato hakkin gwamnatin kasar a hannun barayin biro ta makalo sakataren gwamnatin kasar Ferdinand Gongo da ministan kudi na kasar Alamin Usman Mai kan wani badakala da suka yi na kudi har miliyar 170 na sefan kudin jamhuriyar Kamaru. Ga bisa kiyasi dai an ce wannan kudaden za su iya biyan manyan ma'aikatan gwamnatin kasar na watanni 6. Za kuma mu jefa idanu ne a cikin jaridan Anadot anda ita kuma ta shata wani babban layi ta ce wani director general na makarantar gwamnatin kasar ya ari na kare da miliyar 1 na sefan kudin ta Kamaru wanda yanzu haka babu labarinsa. Za kuma mu leka jaridan Germinal anda ita kuma ta tsegunta mana cewar hazarin da ya faru a tashan jirgin kasa na garin Ezeka kwamitin da gwamnatin kasar ta sanya ya ki fadin gaskiya yanzu haka gwamnatin kasar ta gita ce uffan. Sai kuma jaridan Nouvelle Expression anda ita kuma ta yi mana fashin baki kan yanda ɗaliban kasar ta Kamaru suka koma hutunsu wanda suka kwashe kimanin makonni 2 amma malaman makaranta na bangaren yan awaren Ingilishi sun ce ba za su ci gaba da karantar da kowa ba muddin gwamnatin kasar bar cika musu muradunsu ba. Za kuma kammala da jaridan Europe Plus ne anda ita kuma ta yi mana tsokaci kan yanda yan kasar Kamaru suka mayar da shafukan sada zumunta na yanar gizo-gizo dandali ko fagen yada alfasha. Haka zalika a cikin jaridan matsala ne da bangaren yan awaren Ingilishi yake nema ya kai kasar ya baro yanzu haka a wannan bangaren ma'aikatan gwamnati da malaman makarantu da masu gudanar da harkokin shari'a sun ce idan shugaba biya bai sauka a birnin Baminda ba za su ci gaba da gudanar da yajin aikinsu sai babu ya gani ko kuma a kai kasuwa.
Da awal da kokari yanzu kuma sai ra'ayoyinku.
Assalamu alaikum sashen Hausa na Voice of America, mai magana Habibu Adamu Argun biye don Allah ku bani dama domin na yi kira ga gwamnatin jihar Kebbi saboda rike haƙƙoƙi da take yi na talakawa ko kuma haƙƙoƙi na ƴan fenshin waɗanda suke so riga sun yi ritaya gwamnatin jihar ta ƙidiyar su kuɗaɗen ta ƙidiyar zakokin kuma mun san da cewa saunan gwamnatoci waɗanda suke makwautanmu irin Sokoto, Zamfara, Plateau, Kano da sauransu duk sun biya haƙƙoƙin waɗannan talakawa sun biya dukkan haƙƙoƙin waɗannan ma'aikatan amma gwamnatin jihar Kebbi ta ƙi ba mu san da zai yi ba kuma kowa ya san da cewa General Muhammadu Buhari ya riga ya ba da waɗannan kuɗaɗen ba don komai ba domin a biya waɗannan a biya haƙƙoƙin waɗannan talakawa don haka muna kira ga gwamnatin jihar Kebbi ta hanzarta gaugawan biyan waɗannan haƙƙoƙin waɗannan talakawa. Na gode mai magana jiwa da marubuci.
Salamu alaikum America. Musa Bali ne sarkin wurin daga Jigawa, Nigeria. Abun da nake so don Allah ku gayawa gwamnan Jigawa don Allah don annabi ya tuna da nakasun Jigawa lokacin da ya hau bai dade ba ya ba da umarnin rehabilitation board ta neme mu motsa rakai muka yi sansan din nakasun mu amma daga yi kawo yanzu kusan shekara biyu daidai ba amma ba labari sai nakasun ne da su kura mana wuta da yawa tuntuma ka sani fa bayani dan uwan karasu ne kuma mu ma nata ne dan Allah mu ma ta suna da mu haza wa salam mai magana Musa Uba.
Assalamu alaikum sashen Hausa na BOE sunana Mustafa Bayan Meza Gusau jihar Zamfara Nigeria to Allah sashen Hausa na BOE ina son ku isa min da sakuna ga ire-iren mutanen da ke nuna zanga-zanga ko kuma maganganu akan sati ɗan matan Chibok kar su manta da General Buhari mutum ne mai mutunci mai kima ga idanun jama'a domin suna ta cece ku ce akan ɗauke ɗan matan Chibok. Ɗan matan Chibok ba su kaɗai ba ne mutanen da ƴan Boko Haram suka ɗauke amma duk mutanen da mutanen Boko Haram na ɗauke ba a yi cece ku ce a kansu ba sai ƴan matan Chibok sau mutane ko ƴan Najeriya ne kamar irin ƴan matan Chibok sannan ba su matsa ma tsohon shugaban ƙasa wanda aka ɗauke ƴan matan Chibok ta ƙarƙashin shi ƙarƙashin gwamnatin shi ba sai General Muhammadu Buhari. Addu'a ya kamata a ce sun kama ko kuma sun kai a General Muhammadu Buhari domin ƙudurin shi mai kyau ne yana bakin ƙoƙari ne domin ya ga cewa an samu ƴan matan Chibok da ma waɗanda ba ƴan matan Chibok ba. Na gode mai magana Mustafa Bayan Mega Gusau jihar Zamfara Nigeria.
To madalla to yanzu bari mai da ku ga jami'ai ta baku labari a takaice kafin mu rufe.
Jiya Talata da daddare shugaba Barack Obama na Amurka ya gabatar da jawabin bankwana ga Amurka mai tsuma jiki a yayin da ake shirye-shiryen sauka daga kan ragamar mulki a yayin da ake gabatar da jawabi a garin su Chicago a gaban dubban mutane waɗanda suka yi ta kururuta cewa suna sanya mulki na wasu ƙarin shekaru hudu. Shugaba Obama ya ce yana sanya godiya ga zantawa da mutane zantawa da ya ce sun ƙara masa ƙarfin gwiwar jan ragamar mulki. Jiya Talata ne kuma aka gabatar dokar da ta samu goyon bayan dukkan jam'iyyun siyasar Amurka gaban majalisar dattijai da za ta buƙaci a ƙara azawa a ƙasar Rasha takunkumi bisa zargin cewa ta yi shishigi a zaben shugaban ƙasar da aka yi a watan Nuwamba. Sabon babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres wanda ya ce rigakafin aukuwar rikice-rikice zai baiwa fifiko jiya Talata ya gabatar da bayanin abin da yake begen ganin Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi daga mai da martani ko kuma kai ɗoki bayan aukuwar rikice-rikice zuwa ga rigakafin aukuwarsu.
To madalla to jama'a abin da ya sauka kenan a wannan hanci na ranar Laraba sai can da la'asar da karfe 4 muna fatan mu damu ku da wasu sababbin shirye-shirye da labarai da rahotanni muna fatar za a ci gaba da sauraron wannan tasha ta mu ta sashen wannan na Amurka yanzu ka madadin duka ma'ana Washington, musamman ita Jummai da shi Solomon Abu da ya bada umarni, da kuma Charles Hall da injiniya da muke nan Ali Mustafa Sakwato ne. Muke fatar ku ƙara sauran lafiya. Assalamu alaikum.